Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 25 ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da Alfa Radio na birnin kuma sun gana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub makiri ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji zargin da jam'iyyun adawa a jihar Niger suke yi wa shugaban karamin hukumar Bushishi da yin rufa-rufa akan zababben kansila da ya mutu tun cikin watan Nuwamban bara. Haka kuma Sarfila Hashim Gumal na tafi da maimacin shirin ciki da gaskiya. Muna kuma dauke da sharhin jaridun kasar Kamaru da sakonnin da kuka aika mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya cikin Amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe waɗanda mafiya yawan su na musulmi ne. Kasashe sun hada da Iran, Libya, Korea ta Arewa, Syria, Venezuela, Somalia da kuma Yemen. Tumbayin da haukan karagar mulki Trump ya fitar da tsare-tsaren sa na shige da fice a kasar. Matakai biyu da ya dauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi, yayin da mataki na karshen nan aka aiwatar da shi wato a mataki na wanda ba zai kare ba. Jihar Hawaii da kungiyar musulmin jihar da wasu mutane uku ne suka shigar da kara. Ana kuma sa ran za su gabatar da bahasunsu wanda zai yi kalubalanci matakin haramtawa wasu ƴan kasashen waje shiga Amurka a matsayin wani mataki na nuna wariya ga al'umma musulmi. Sannan za su nuna cewa shugaba Trump ya wuce gona da iri a harkokin shige da fice. A dai bangaren kuma ana sa ran lauyoyin gwamnati za su nuna cewa shugaban yana da hurumin daukan wannan mataki kan shige da fice a kasar ta Amurka. To har ila yau Amurkan wani alkalin kotun tarayya a nan Amurkan ya ba gwamnatin shugaba Trump umarnin ta samar da kariya ga wasu bakin haure 800 da suka shigo kasar nan tun suna yan kanana, waɗanda aka fi sani da Dreamers a turance. A wani mataki na shure shirin da shugaba Trump yake sanya aiwatar na kawo ƙarshen shirin da ake kira daka a takaice, wanda shi ba da dama bakin hauren suke zuna Amurkan ba tare da takardun izinin zama ba. Alkali John Betts ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security da ta karbi takardun sabbin masu son shigowa Amurka a ƙarƙashin wannan shiri a karan farko tun bayan da aka samar da dokar a shekarar 2012. Alkalin ya ce yunkurin da gwamnatin Trump ke yi na soke wannan shiri na daka ya saba wa doka, amma baya ya ba su kwanaki 90 da su gabatar da wata kwakkwarar hujja kan dalilin su na son su soke wannan shiri. Amma har yanzu ba su gabatar da wata hujja ba. Shugabannin Amurka da Faransa sun yi kira da a faɗaɗa matsayin da aka cimma da Iran, amma kuma yayin da suke magana da manema labarai a jiya Talata, shugaba Donald Trump bai nuna wata alama da ta nuna cewa Amurka za ta janye daga matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran ba kan shirin su na mallakar makamashin nukiliya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce bai san matakin da shugaba Trump zai dauka kan wannan matsaya ta haɗin gwiwa ba. Yana mai nuni da wa'adin da zai kare a wata mai zuwa kan sabunta matsayar cirewa Iran takunkumi waɗanda aka saka mata domin a ci gaba da raya matsayar haɗin gwiwar da aka cimma, wacce ake kira Joint Comprehensive Plan of Action a turance ko kuma JCPOA a takaice.
Emmanuel and myself have discussed the fact that we don't want to give Iran open season.
Shugaba Trump ya ce ni da Emmanuel Macron mun tattauna cewa ba za mu ba Iran wata damar yin walwala ba a yankin Mediterranean, musamman idan aka yi la'akari da cewa muke da karfin fada aji. A jiya Talata shugaba Trump ya kakkausa suka akan wannan shiri, inda ya kwatanta shi a matsayin hauka kuma abin dariya wanda tun asali ya ce bai kamata a yi shi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ziyarar mako guda da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ke yi a birnin New York domin kare shirin nukiliya na Iran da wasu tsare-tsaren gwamnatinsu a yankin su ta haifar da wata zanga-zanga daga wata kungiyar Iraniyawa mazauna Amurka. Dumbin magoya bayan wata kungiya da ake kira Organization of Iranian American Communities ko kuma OIAC a takaice, suka shiga wannan zanga-zanga a ranar Litinin wacce ta wakana a tsallaken titin ofishin hulɗa da kasashen waje na birnin New York wanda yake karbar bakuncin Zarif yayin da suke tattaunawa kan matsayin da aka cimma da Iran a shekarar 2015 da kuma hulɗar Amurka da Iran din. Matsayin da Koriya ta Arewa ta sanar ta cewa za ta jingine shirinta na mallakar makaman nukiliya da gwajin makamai masu linzami na cigaba da jefa shakku da fatan alheri a zakatan masu fashin baki wadanda ke nazarin sanarwar da shugaba Kim Jong-un ya yi na kwance da mara shirinsa na mallakar makaman nukiliya. Wannan sanarwa ta fito ne a ranar Juma'a yayin da Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta kudu suke shirin yin wani taron koli wanda ake sara za a yi nan da mako guda a ƙauyen Panmunjom da ke kan iyakar ƙasashen biyu bayan da Mike Pompeo wanda aka zaba zai rike mukamin sakatar harkokin wajen Amurka ya gana da shugaba Kim gabanin wani taron koli da za a yi da shugaba Trump a ƙarshen watan Mayu ko kuma da farkon watan Yuni. Sai dai a lokaci guda masu sharhi sun yi marhaban da sanarwar ta shugaba Kim.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, jam'iyyun adawa a jihar Niger, Najeriya sun zargi shugaban karamin hukumar Bushishi Alhaji Bashir Umar Maishanu da bijirewa tsarin demokradiyya. Ga dai Mustapha Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jam'iyyun adawa a jihar Niger, Najeriya sun zargi shugaban karamar hukumar Bushishi mai suna Alhaji Bashir Umar Maishanu da yin rufa-rufa a kan wani zababben kansulan karamar hukumar da ya mutu tun a cikin watan Nuwamban bara. Jam'iyyun adawar dai sun zargi shugaban karamar hukumar da kin sanar da hukumar zaben jihar Niger game da mutuwar wannan kansula mai wakiltar yankin Barwa mai suna Honorable Yaya Bala. Masu korafin dai sun ce a yanzu haka ma shugaban karamar hukumar ta Bushishi ya rantsar da wani da suka ce dan uwa ne ga marigayin domin ya gaje shi. Muhammad Musa Zangeru shine shugaban jam'iyyar PRP a yankin Niger ta Arewa ga abin da ya shaida mun ta wayar salula.
Eh haka suka rantsar da shi da yake sugo za su rantsar da shi wancan tatin sai sauran jam'iyyu suka hada kai suka ce ba su yadda ba ai kuma suna da haƙƙi da wasu suka ci su ba wannan su kawai ana nan kawai sai aka ce ci amma da kansu ya rasa.
Shi ma dai shugaban jam'iyyar Abga a jihar Niger Aliyu Musa Liman ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Tun da na ji abin na kira chairman na INEC na gaya mishi ya ce don Allah don annabi in yi haƙuri za su yi bincike akan wannan abu kuma ya gaya min sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne amma chairman din ya ba su haƙuri. Na ce a dalili ne da ya zo ya ba ku haƙuri in ya ba ku haƙuri shikenan ku kun haƙura an cuci jama'a.
To jam'iyyar da ke mulki a jihar Niger APC ta ce ba ta ma samu labarin kuwar wannan lamari ba amma ta ce za ta gudanar da bincike. Inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Ismaila Modibo Tagina.
Matukan chairman na local government yayi haka yayi kuskure babba kuma jam'iyyar za ta dauki mataki na hukuntawa akan shi.
Amma yanzu kuna neman ba kuma san da batun mutuwar ba kusan wata hudu
amma wannan labari ba.
Shugaban hukumar zaben jihar Niger Alhaji Aminu Baba ya ce sai a makon da ya gabata ne suka samu wannan labari a saboda haka suna gudanar da bincike a kai. Shugaban karamar hukumar da ake zargin Alhaji Bashir Maishanu ya musanta cewa ya rantsar da wanda zai gaji marigayin amma game da jinkirin sanar da hukumar zabi akan mutuwar zababben kansulan ya ce kuskure ne.
Ni na ba na ba ba da mu ne aka kuma mun ba yi ba da wuri ba sai to shine ba ba hakuri sai don Allah mana abuwa don Allah dan ne mun farman wannan don Allah sai mana abuwa.
Lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Ibrahim Rege ya ce hatta jinkirin sanar da hukumar zaɓe batun mutuwar wanda jama'a suka zaɓa babban laifi ne a kundin tsarin mulkin ƙasa. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustafa Nasir Batsari kafin da mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan mukula da su tun nan ne din nan ya mani shi jani jirgin ne ingila to ja ka da italiya in ya dan koka ya kaniya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga batshin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su du dan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolan da dade jirgin zama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa shiga shin jirgin kasa taliya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kulta ma keke a kauye da cikin binne gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi
to madalla ka manta ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 10 kusan 13 kenan na dare a dan Washington ga kuma shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaran da aka sara aka har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa na dama wanda hakan ya sa barin jikin dan nasa guda ya daina aiki Malam Aminu dai ya zargi alƙalan da suke wannan shari'a da yi masa hanya-hanya saboda cimma wata buƙatar sa daban za mu daura ne a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata sunan Nasir Fil Hashim Gumer
kace wato sun sace muku hoton na'ura da aka dau hoton kan yara ya a daidai wannan lokaci ne aka dau wannan abin bayan ya biya sun bada wannan gudunmuwar ne 2017 ne
bayan sun bada gudunmuwar 2017 ne kuma suka fike mu suka sace hoton sai da ta kai ga za a je kotu a kotun sanin suka fito da hoton wasu ma sanar da shedawa likita ne ce yaro ya warke bisa kuma ka'ida
to shi wani wani hoton nan me ya nuna ne
hoton ya nuna sarin da ake wadana shine jawo dana ya rasa hannun dama da kafar dama amma shi alƙalin inda ya bani mamaki ni ya sa in kawo sheda tura mu ayi ba aje a binciko ba wani inje binciko ba
to wai bayan kun yi zaman asibitin Malam Aminu ne ka shigar da ƙara da baka gamsu da irin gudunmuwar da ake baka ba ta kula da lafiyar yaran nan kinan
kwarai kuwa shine dalilin da yasa nace to tunda abin ya kai ga haka su asibitin alƙawari ba kuma suna ci min zarafi yaran ya gani yana zagi na akwai kuma shedu
shi Ibrahim da kaman yaya yake zagin ka
eh akwai lokacin da ma ashar ma yi akwai ranar ko da zan wuce wani yaro ya masa wani kirari daga nesa nazo dab da shi sai ya ce ni kuma ina da makami ba hasa uku kamar misali ne kace yaran da ka sa rafa yana da gata shi kuma sai ya ce ni kuma ina da makami ba hasa uku na faɗa wannan an sa shi ne ya rika tsokana sa dan ne rigima da shi sai a zo a ce shikenan ba kes magana ta wuce tun mun yi fara duniya sun me nake
to da baka gamsu da irin yanayin gudunmuwa da suka bar wajen sha'anin dauniyar lafiyar nan shine ka tafi kotu
shine na tafi kotu
to wace kotun kaje
na je kotun yan alluna kotun alƙali to anan ne aka yi mana shari'a
da wace da'awa kaje gaban alƙali
na je gaban alƙali da neman a fi min haƙƙi na ga abin da ya sabu dana an sare shi kuma ba taimaka min din ba kuma yaro na ciwon zarafi
to wai kafin ka je kotu tunda ka ce kun yi kamar yejejeniya duk da cewa ba a rubuta ba a gaban yan sanda a sharada ka koma wurin yan sanda tunda a gaban su aka yi cewa wato mahaifin yaron nan baya ce makamin da komai gashi ina da wani yaro yaro
ban koma wajen su ba ban koma wajen su domin su yan sanda wanda ke sinke hannunsa farkon ma fara ma bayan mun fito daga asibiti na buga masa waso da ina da lamba sai nace masa ina son zami shari'a wannan mutanen sai ya ce mun bari sai san da ya neme ni duk san na buga masa waso sai ya ce mun bari sai ya neme ni nace ina son fina shari'a sai rubuta kabari sai ya neme ka to shine ni ma sai na binwa ta kafar dan a bi mu hakika to ta nan ne ake magana da yan sanin shari'a so shine kun suka neman din daga baya har ma shi wanda ke sinke hannun nasa ya gaba na kuri yace shi ba za a
wace kafa ka bi
eh akwai wani aboki na jaigo ne ne magana da shi shi kuma shi to shi ma akwai dan sandan da ya sani babba ne zai magana da shi ya shiga cikin al'amarin yayi magana da shi yazo shi kuma ya magana da police station na sharada su kuma suce eh case din akwai shi amma ya case din yanzu babu shi sai shi kuma case din akwai shi case bai mutu ba domin dan uwan mu aka sara wada saboda haka ba mu yadda ba to anan ne shine shi wannan wanda case yake hannunsa ya neme ni ta bani hakuri sannan in mun take kira ni naje da ni da su aka tura mu kotu daga
nan shine kuka je kotun yan Allah na to kamar da kuka je gaban alkali me kai da wace da'awa ka je me ka nema kotu ta yi akai
to da farko dai bayan Allah na muka wuce direct ba akwai kotu ta wajen yan awaki wajen gidan sarki to nan muka fara zuwa
ta kwaba kudu
ta kwaba kudu to daga nan da na ga da tafiya take tafiya shara ta tafiya wainiya sai na hankali na ya tashi
wai kotun magistrate sai kota addinin musulunci
kota ce ta masu rawayi ta addinin musulunci to da nan rika ganin abin ban fahimce shi ba sai na yi magana akai shine sai aka canza mu
kamar yaya baka fahimci tafiyar kotu ba
saboda to ni dai shi kansa alƙalin da ya duba ya tambaye yaro kai ka sare shi yace ba shi ya sare shi ba to ya aka yi sai yace wai shine sare kansa da kansa to shine ni kuma da aka daga shari'a sai nazo da shedu ko da suka nazo da shedu sai suka ce sai yace eh abinda aka yi shine ya sare yaro to kuma sai naga ana ta daga ana cewa to mu je mu dawo ranar kamar ranar ka sai nace to ni wannan aje a dawo din cikin na fara bayan cewa ina ganin ba zai mun adalci ba shine nan
ka fara jin rashin gamsuwa kenan da tafiyar shari'ar
haka yake saboda haka ni ma na bi ta wata kafar ta ina son sai an bi min haƙƙi na kan dana saboda haka aka tuka mai da ita zuwa ta yan Allah
wata kafar ka bi ta a canza maka kotu ko kuma ayi wani abu
ta canza min kotu nabi da aka canza aka mai da mu yan Allah kotun alƙali shi kuma alƙali anan shi ba sai zo in ana shari'ar idan ina magana zan fito da points na yadda abubuwa
sai zaka fito da wasu bayanai da yadda ka sani
eh yanzu fito da bayanai da jikin kotun jama'a za a fahimta sai alƙali ce wai in shuru ya isa to a wannan ya isa ka sai nake ganin to za a yi mutane su gane ba ko shi ka alƙali gane yaya wani hali muke ciki
kana nufin ka sai alƙali ba a bari ka kai magana in an zo shari'ar
eh akwai lokutan da ba a bari na in yi cikakken bayani dan kaga misali akwai lokacin da alƙalin ya ce ni na zo da shaida ta cewar ɗana an masa aiki a asibiti shi kuma ya rasa ya tambaya da kai bakana da shaida sai ya ce yana da shaida ce wacce shaida sai ya ce yana da hoto likita ya ba su hoto ya nuna ɗana ya warke
to wancan hoto da kake zargin sun sace kenan
eh ni kuma shi hoto ni na yi aiki a asibitin Asma'u Memorial Hospital na kanin mahaifina ne cikin 1980 da zuwa wani lokaci ai da tsarin hoto na X-ray ke ba irin sauran hotuna bane na gaba gari hoto ne irin wanda in aka dauka sai dai a sake daukan wani kuma ba shi da dama shi a matsayin likita dauka hoton ka je ba wani idan ka zo da hoton gaban likita zai duba ya tsaro shi karanta sakamako sai ya rubuta sakamakon a file dinka sannan ya baka hoton ka a hannu to me ya kawo fura a zanin banda ka zamun damu me ya kawo hoto na shiga hannun sun ba sa ta hoto da suka yi ba
amma shi wancan hoto da kake cewa sun sa ta har ma yake da'awa gabatar da shi a kotu menene ne bayanan da suke ci ya nuna cewa kafin a sace shi din ya nuna likita ya nuna cewa yaron ka ya warke ne ko kuma ya
likita ya nuna cewa wannan sakamakon sarin da aka wada na shine ya jawo ana zama paralyzed abinda sakamakon nuna kenan.
To amma shi kuma Ibrahim da shi ne ya sare danka Aminu, me ya kai shi gabatar da shi wancan hoto a gaban alkali, me yake so ya cimma?
Eh, an yi a fahimta ta dramatizing abin akai, domin hoton nan babu dama ba wanda ya sai rike ma hotonka. Ne suka zo da hoton inda na san cewa ba za mu ajiye shi ba, sai ni an sa an fito da sakamako an karanta, amma shi hoton ma ba a zaro shi ba, sakamakon shi fayil din hoton ma ba a fito da shi an karanta ba, a jima me aka ce a ciki.
Wai kotu ita ce ko alkali ne ya bukaci aka yi hoto don a tabbatar shi ne shi kuma wancan yaro Ibrahim ya kawo wannan hoto, ko kuma a'a ya akai?
Alkali ne bayan ya duba na sa dalili sai ya ce shi kuma ya akai ba, kai ma kana da naka takuri da zasu cewa ba kana matsala a wannan abin karar. Sai yaro ya ce eh ina da, to me ne ya ce hoto, shi ne ɗauko hoton. To ai kamata alkali sai ya sa a zaro hoton sannan a karanta kuma sakamakon, kuma tabbatar da cewa eh, kuma shi likitan ma da ya bada hoton ya zo dan ni a lokacin na shirin alƙalin. To in dai ba shi satin, to likitan ne ba su farawo ne, zan yi shara da likita ko da likita ne.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarashin warfin Malam Aminu Inuwa, wanda aka sari ɗansa a ƙaha har ta kai gabarin jikinsa na dama ya daina aiki. Daga nan kuma za mu fara jin tabakin ɓangarorin da ya zarga. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwali, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel. Yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Kamaru daga Muhammad Awal Garba.
Sau fara shirin jaridun namu ne da jaridan Informatin, an da tarwato mana cewar jam'iyoyin adawa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu, SDF da MRC, sun yi ƙoƙarin ganin cewa za su dunkule waje ɗaya domin ƙaro balantan jam'iyyar shugaba biya na zaɓen da za a gudanar a shekarar 2018 ɗin nan. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression, an da ita kuma ta labarta mana cewar rikicin jihohin 'yan awarin Ingilishin ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu ya sanya mazauna wannan ɓangaren cikin halin ni'yasu, tana cewa irin yadda yanzu haka kasuwanci na yau da kullun da kuma makarantun ɗaliban su da ma rashin ingantaccen tsaro a wannan ɓangaren. Sai kuma jaridan Finance de Afrique, an da ita ma ta hango mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru za ta zuba miliyar 13 na sefan ƙasar domin farfaɗo da noman kakao ko gawa a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, kasancewar a shekarun baya ƙasar Kamaru tana daga sahun gaba-gaba a nahiyar Afirka wajen noman kakao ko gawa. Sai kuma jaridan Le Jour, an da ita ma ta hango mana cewar a gunduman Bambutus da ke lardin jihar yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, mazauna a wannan ɓangaren sun samu kansu cikin wani hali kasancewar suna samun barazanar rashin tsaro a wannan shashin, yanda ake yi wa al'umma kisan ɗauki ɗaiɗai. Jaridan Le Point ita kuma ta tsegunta mana cewar ministan ilimi mataki na farko Uwargida Alim Hadiza, kotun masu binciken manyan ɓarayin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta miƙa mata wani sammaci domin ta gurfana a gabanta. Za a yi mata binciken waɗansu maƙudan kuɗaɗe ne wanda suka yi ɓatan dabo a hukumarta. Sai jaridan Economy, an da ita ma ta fallasa mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru za ta sayi makamai daga ƙasar Sinkochana domin kare kanta daga irin hare-haren ta'addanci da yake faruwa a ƙasar. Jaridan Prevey kuma ta shaida mana cewar ‘yan bindiga a jihar Kudu maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun buɗe wa tawagar da suka raka gwamnan jihar Wuta a yayin da yake tafiya birnin Boya, an da gwamnan ya sha da ƙyar da masu rufa masa bayan. Jaridan Guardian de Post kuma ta ce ƙasar Amurka ta damu na irin kisan da ake wa fararen hula a jihar Baminda da kuma jihar Boya, cewar kisan da jami'an tsaro ɗin suke yi yana wuce gona da iri, kuma suka ce a mutunta dokan ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai kuma jaridan Horizon, an da ita ma cewa ta yi ƙasar Burtaniya ta buƙaci ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta buɗe tattaunawa tsakaninta da 'yan awanin Ingilishin ƙasar domin mutunta hakkin bil'adama a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Sun, an da ita ma ta ce Shugabannin jami'un adawan kasar Jamhuriyar Kamaru na SAF sun ce a cikin watan Mayu mai zuwa za su kai ziyaran gari da idanunsu a sansanin yan gudun hijira na bangaren Ingilishin kasar wanda yanzu haka suke jirgi a kasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To wallahi a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazallin Bayelsa Sokoto da lokacin gamin. Na aika isan sako na ga ƴan halishin ƴan Najeriya. Allah ka da kamar karshen ta'addanci a rashin Najeriya. Kuma masu cewa Buhari ya gaba ƴan jam'iyyar PDP abin kunya na gare su. Kuma Allah ya so garkuwa shekara 8, ya shekara 8 in Allah ya yarda muna tare da shi. Dubu sai dubu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Mai magana malam ne ranan gora. In ce ga masu yi Buhari makauniyar kiyya cewar Allah ya kuri kuwar Allah yi kwansa. Maganar da ya faɗa ba kariya bane, gaskiya cewar wasu daga cikin matasan Najeriya ba sa san neman na kansu yadda a ba su haka nan. Kuma wannan magana gaskiya ce, ko garin mu ka zo da inuna maka saida, inda akwai wani malami mai bada taimako, in ka zo ka layin da ake gidansa haka ne. Akwai wani kaya soja in ya zo garin mu, in ka ga yadda matasa suke cincirin do a gidansa, akwai dan majalisa MGG in ya zo haka matasa suke. Kuma magana da Buhari ya faɗa gaskiya ce ba kariya ce ba, yadda kawai wanda ba ya san gaskiya na faɗa sai ka kama an zage yadda kuma gaskiya da ka cinta sai wahala.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Media America. Magana Alhaji Musa American Siyasa da Najeriya mazan gobe. Ina son jiya hankalin matasan Najeriya game da kalamin da Muhammadu Buhari yi. Kalamin da Muhammadu Buhari yi mai kyau ne, ni matashi ne tsakani da Allah. Ina son jiya hankalin ku matasa, takwai in wanda wannan magana. Magana da Muhammadu Buhari ya yi ta ne don ina son ku, ya yi ta ne don ku gyara zukatanku, ya yi ta ne don ku mai da hankalinku ku nemi na kanku. Muhammad Buhari kalamin da ya yi ba ya fata ku bane kaunan mu ne yake yi don mu san abin da muke yi. Ina fatan Allah ya sa matasa kun gane.
Assalamu alaikum. Ina so zan ba da ra'ayina ne dangane da tsaya da shugaban kasa Buhari yace zai yi takara a shekarar 2019. To a nan gaskiya ni ina ganin cewa bai kamata a ce ya ma ƙara neman wani maganar takara ba. In dai za a samu shugabanni irin waɗannan wanda suke haka, to gaskiya ƙasar nan ba za ta ci gaba ba. Na gode. Ni wani Habibu injiniya daga nan ƙaramin kuma Bako da Jihar Katsina.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice.
A yau Laraba kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya cikin Amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe wanda kuma har ila yau mafiya yawansu ƙasashen musulmi ne. Ƙasashen sun hada da Iran, Libya, Koreya ta Arewa, Syria, Venezuela, Somalia da kuma Yemen. Bayan da ya hau kan karagar mulki, Trump ya fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a Amurka. Matakai biyu da ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi, yayin da mataki na ƙarshen nan ba shi da ranar ƙarewa. Tare da layuwa a Amurka, wani alƙalin kotun tarayya ya ba gwamnatin shugaba Trump umarnin ta samar da kariya ga wasu baƙin haure 800,000 da suka shigo ƙasar nan tun suna ƙananan yara, wanda aka fi sani da Dreamers a Turance. A wani mataki na shure shirin da shugaba Trump yake son ya aiwatar na kawo ƙarshen wannan shiri da ake kira daka a takaice, wanda shi ya ba da dama baƙin hauren suke zo na Amurka ba tare da takardun izinin zama ba. Alƙali John Bates ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security da ta karbi takardun sabbin masu shigowa Amurka.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu za su zo da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan hantsi Darrell Smith. Baba Yakub Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya, sai an ji ba.